الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونورنا ثلاثة بقي جوة رمضان حتى hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam dubu 1431 daidai da 17 ga watan 8 2010 miladiya. Ci gaba da darasin tafsiri na Al-Qur'ani mai girma wanda muke karantawa daga littafin tafsirin Sa'di na Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. La yazalu al-hadithu ذكره الله تبارك وتعالى عن المنافقين وأوصافهم. وتمجد الدمكي هل ينزو تنا ننكن سفوف المنافقين وأن الله مألوكي أن بدأ أسمع القرآن من جمع لإن هالا ينسو لأبين دسكي فقدي دباكين سسابان أبين دكي تكين زكاة نسو جي أيون دمك كرن تابو نسامو جمع amma ba ni fiye sake mai tashi kafin mu dora inda muka tsaya din jiya wa idza qila lahu
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza qila lahum la تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
Allah subhanahu wataala wajen siffanta munafikai yana cewa wa idza qila lahum su wadancin masu wadannan halaye da aka ambata na fadin abinda yake sabanin abinda ke cikin zukatansu wanda Allah madauke wa sabta mana cewa akwai cututtuka a cikin zukatansu na kokonto da shakka da shubha kuma yana kara musu kafirsun saboda abinda suka kasance suna aikatawa to anan yace wa idza qila lahum la tufsidu fil ard idan aka ce da su kada ku yi barna a bayan kasa qalu sai su ce inna nahnu muslihun ay mu masu islahi ne mu masu gyara ne kawai Allah yace a innahum humul mufsidun lalle su ne masu wato barna su ne cika kuma barnata walakin la yashkurun sai dai kuma basu san hakan ba Allah ya ce ai malamin ya ce ai idza nuhiya haula'il munafiqun wato idan aka hana wadancan munafikai anil ifsad fil ard wato daga abinda suke na barna bayan kasa wa huwa al'amal bil kufri wal ma'asi shine abinda suke na wato aikata kafirci da saban Allah wa min hukuma daga irin wannan kafircin da saban Allah da suke shine ibharu sara'iril mu'minin bayyana sirrin mu'minai li'aduwwihim ga abokan gabansu wa muwalatuhum lil kafirin da kuma soyayya da jibinta da kauna da taimakon juna da suke tsakanin su da kafirai. Qalu, idan aka gaya musu wannan sai su ce inna ma nahnu muslimun, ai mu ba komai muke ba. Sai suka zo da alamar hasar cewa mu ba abinda muke banda wato yin sulhu, sulhu ba da Hausa ba, mu gyara tsakanin mutane. Annabi gyara, yauwa, al-muslih shine mutumin da ke yin wani abu don kawo gyara a cikin al'umma. To duk da irin barnar da suke yi, su abokanci Yahudu a Madina a wancan lokaci, kamar da muka ambata akwai Yahudawa kuma suna haɗin kai tare da waɗannan munafikai ɗin, tunda dai har sun fahimci cewa ba sa tare da wannan addini da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo da shi. Don haka suna ba su gudunmuwar shawarwari yadda ya kamata su yi wannan mu'amala da manzo sallallahu alaihi wa sallam. Don haka suna ɗaukar sirrin muminai, suna kai waɗancan kafirai, kuma suna gaya musu me musulmi suke tsatsarawa, me suke ciki. In an musu magana kuma sai su ce a'a, ai mu masu kawo gyara ne. Kila wani ya ce ba a so muke mu ga cewa an samu haɗin kai, haɗin kai muke so ya zama cewa wannan baya sukan wannan, wannan baya sukan wannan, yadda za a zauna lafiya. Da'iman mai fuska biyu haka yake, shi yasa za a gan shi a gurin wannan kuma sai ka gan shi a gurin wancan. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya zama cewa yana da irin wannan halaye na fuska biyu, da shi ne mafi sharrin al'umma, wato dhul wajhain, wanda zai je alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhi, shi ne gun waɗannan ya nuna yana tare da su, duk abin da suke ciki shi eh shi ma a sashi a ciki, in ya koma gun waɗancan kuma shi ma su sashi a cikinsu. Wannan yana cikin mafi sharrin mutane wajen mu'amala, wajen aiki, wajen hali. Allah ya kiyashe mu da irin wannan mummunan hali. Fajma'u bayna al-amali bil fasadi fil ard, sai suka hada abubuwa da yawa. Na farko dai aikin da suke na barna a bayan ƙasa, abu na farko kenan. Na biyu kuma wa izharuhum annahu laysa bi ifsadi, kokarin nuna cewa wannan abin da suke kuma ba barna bane. Kun san shi mai laifi idan har zai takaita akan aikata laifin, to wani abu ne mai sauki. To amma kokarin ya gyara laifin ya zama alheri, ya zama abin kirki, ya zama abin da za a yabe shi akai, to wannan kuma wata barna ce akan wacce. Za kun ga kamar sun yi laifi manya guda biyu kenan, da shi kansa saban da barnar da suke yi, sannan kuma kokarin su canza hukuncin sai koma abin alheri. Allah kyauta. Bal huwa islahum, suna nuna mutane cewa wannan abin da suke marar kyau ba ma wai zancen barna ba ce, a'a, bayan ba barna ba ne kuma sannan ma ai gyara ne ma wannan. Ka ga yaushe kafircewa Allah maɗaukaki da kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaukar sirrin muminai a kawai kafirai, yaya za a yi wannan a ce ya zama wato ba fasadi ba? Bayan da ma kasancewarsa ba fasadi ba, ya za a yi kuma ya zama islahi ne, wato gyara ne? Wannan ba zai yi ba. Qalban lil haqa'iqi, suna yin wannan ne domin juya haƙiƙa, canza abu yadda yake. Shine qalban lil haqiqa, a juya abu a maimakon ya zama mummuna aka mai da shi sai ya zama mai kyau. Wa jam'an bayna fi'l al batil, da kuma hada tsakanin abubuwa shine aikata barna wa i'tiqadihi batilan, da kuma kudurta cewa wannan barnar watikadi haka, da kuma kudurta cewa wannan abun gaskiya ne. Mutum yana barna kuma yana cewa gaskiya ne. Kun ga akwai manya-manyan laifuka, akwai ƙarin na uku ma halatta haram, ko ba haka bane? Abinda mutum yake ba daidai ba, kuma ya ce a'a wannan ba daidai ba ne, daidai ne, bayan kuma daidai din ne ai gyara ne, shi ku gyara ai kaga wajibi. To abinda yake barna ka cire shi ka mai da shi halal ma kafirci ne, ballantana ka bo ka mai da shi abinda yake wajibi a aikata shi, domin gyara tsakanin mutane ko kuma abinda yake ana buƙatar shi daruratan al'umma su gyaru domin sa, wani abu ne da tilas a same shi. To wannan halin munafikai kenan. Yace wa hadha a'zamu jinayatan, wannan laifinsa da abinda ya ja na laifi da barnarsa yafi mimman ya'malu bil ma'siyah, fiye da wanda zai aikata saban Allah ma'atiqadi annaha ma'siyah, tare da cewa ya yadda cewa saban Allah ne. Wanda ya aikata barna yana ji a zuciyarsa cewa sabo yayi, ai akwai sa ran cewa zai tuba, wata ran zai bari ya koma abin da yake daidai, amma wanda yake neman wannan barnar tasa gindin zama ya zama cewa shi ne aikin da ba wai ya dace ai ba, ya kamata ma kowanne mutum a ce ko ya wajaba ma a ce kowa ya yi, to wannan barnar ta wuce iyaka. Yace fa haza, shi wannan mai cewa abin da yake ba daidai bane, barnar da yake ba daidai bace, saban Allah da yake ba daidai bane, ya san ba daidai bane, aqrabu lis-salamati, ya fi kusa da kubuta. Yawwa, shi wannan na ƙarshen ya fi kusa da kubuta. Wa arja li ruju'ihi, kuma an fi fatan a ce ya fasa abin da yake bar abin da yake tuba daga abin da yake dawo kan hanya. Shi wannan na biyu din, wanne ne na biyu? Me yi laifi kuma yana jin a zuciyarsa cewa laifi yake. Yawwa, ولما كان في قولهم إنا نحن مصلحون, يعني إذا ما فدين دسكي دسكي إنا نحن مصلحون أي مماسو جاراني كوي أولا ما كان الأقوي حصر للإصلاح في جانبهم سنتكيتا شي أيكي كاو جاراما أبنغلس كوي إن سنشي إنما نحن مصلحون amu kawai ba abinda muke sai mu masu gyara ne, da aka haka suna nufin ba wasu masu gyara banda su. To wannan magana ta su wa fi dhimnihi, a cikin kuma wannan maganar in ka karance ta har yanzu za ka fahimci cewa annal mu'minina, cewa su mu'minai din laysu min ahli al-islahi, ba masu kawo gyara ba, ma'ana su munafiqai da suke irin waɗannan ayyuka, su tashi nan su kutsa can su dawo nan su saba wa Allah su dau sirrin mu'minai su kawo kafirai su yi barna a bayan ƙasa, suna ganin gyara suke yi. To faɗin da suke cewa ai babu masu gyara ma sai su, ko kuma su masu gyara ne, to za a iya fahimta cewa muminai kenan ashe ba masu gyara ne, ba masu gyara ba ne. Yawwa, akhdhan bi mafhumin mukhalafa, kamar suna cewa ai mu ne masu gyara, ma'ana kenan wanda ba mu ba to ba mai kawo gyara ba ne, hadda muminai ba masu kawo gyara ba ne, in ji waɗannan munafikai. Sai Allah yawwa قلب الله شنو قلب الله عليهم دعواه sai Allah madaukaki ya juya musu wannan da'awar da suke yi, da'awar da suke cewa su masu gyara ne, sai Allah ya juya ta akan su bi qaulihi, da fadin sa da shi ala inna ai su din nan waɗannan munafikan masu wannan irin magana, humul mufsidun, su ne masu kawo barna, su ne mabarnata. Kaga shi wannan hasarin ma yafi karfi na alifin da lamun dake cikin al mufsiduna, kuma bayan an zo da hum aka ce hum al mufsidun, kamar inda muka bada misali ulaika humur rashidun, ulaika humul muflihun, ai babu masu falahi sai su, babu fashiyayyu sai su. To haka nan ala innahum humul mufsiduna, su waɗannan su ne kawai ma masu kawo barna. Fa innahu la a'zama ifsadan mimman kafara bi ayatillah, babu wanda ya kai wani girman barna a bayan ƙasa da yin barnar kuma fiye da wanda ya kafirce da ayoyin Allah, wa sadda an sabilillah, kuma ya toshe hanyar Allah kada a bita. Saddun an sabilillah yana cikin manya-manyan laifuka, mutum ya toshe hanyar da mutane za su fahimci addinin musulunci, ya hana su bin addini, ko ya hana a saurari abin da wato zai ja hankalinsu zuwa ga su shiga addinin musulunci, ko kuma ya zayyana ya kawata ƙarya ya bata siffa irin ta abu mai kyau. Kuma wannan duk abu ne da zai sa wanda ya ga ƙaryar nan da aka yi mata ado aka bata siffa mai kyau, to sai koma zuwa gare ta, kun ga ya bar hanya kyakkyawa. Wannan shine abin da munafikai suke na saddun an sabilillah. Allah ya tsare. Wa khada Allah wa awliya, kuma ya yaudari Allah da waliyan Allah muminai kenan. Wannan ya fi girman fasadi, mimman ya ce wa awliya wa wala al muharibin, sannan kuma bayan waɗancan laifuka da yi sai ya zama yana jibintar al muharibina lillahi wa rasulih, ya zama abokansa abin jibintarsa, abokan shawararsa wanda zai je nemi ra'ayi a wurinsu, kamar munafikan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a Madina su wai abokan jibintarsu, yahudawan Madina. Yawwa, ka gani suna zuwa suna abota da waɗannan, suna shawara tare da su, ra'ayinsu ɗaya. Yace wa za'ama, kuma tare da wama zalika, tare da haka wa za'ama yana raya anna zalika islahu, cewa wai duk gyara yake aikatawa. Yace to babu wanda ya kai wannan barna. Shi ne malam yace fa hal ba'da hadha al-fasad fasadun, shin akwai wata barna bayan wannan barnar da waɗannan mutane suke da irin wannan miyagun aikin ya za a yi a siffanta waɗannan ayyuka na su miyagun su siffanta su cewa gyara ne a cikin al'umma, ai babu wani ko babu wata barna da ta kai wannan barnar girma. Walakin la ya'lamuna ilman yanfa'u, sai dai su ba su san haka ba. Wani irin ilimi ake nufi da aka ce ba su sani ba? Wani irin sani? Sanin da zai musu amfani. Yawwa, da a ce ya sun san cewa hakika wannan abu ba daidai ba ne, juya hakikanin al'amari ne, maimakon abu ne mummuna a kira shi da sunansa sai a kira shi da kyakkyawan suna, wannan kuma juya hakika ne. To da sun san cewa wannan abu da suke ba daidai ba ne, a da ba su yi haka ba. To shi yasa Allah yake ce walakin la ya'lamun, malami yake fassara maganar Allah anan, ma'anarta shine ba su sani ba, amma abin da ake nufi da ba su sani ba, ba su san abun ba irin ilimin ko irin sanin da zai musu amfani. Yawwa, mun gane wannan. Sai ce walakin la ya'lamun ilman yanfa'u wa in kanu qad alimu bi dhalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullah. Duk da cewa suna sane da cewa wannan abun ba daidai ba ne, kuma an gaya musu gaskiya sun kibi, amma wannan ilimin wani ilimi ne daban ba wanda zai musu amfani ba, ilimi ne kawai da zai dora hujjar Allah madaukaki ta haukansu. Kar mu manta, duk wanda ya san gaskiya bai aiki da ita ba, me hukuncinsa? Ya bar gaskiya tare da cewa ya sani. Kaga hukuncinsa zai ɗau hukuncin na farko mabarnaci wanda Allah zai fishi da shi, kamar yadda Allah madauki ya gaya mana a cikin Ghafir Maghdubi Alaihim ta Fatiha. Sannan kuma ya nuna jahilcinsa, amma jahilci da abin da zai amfane shi, mun fahimci wannan? Yawwa, kawai ya san wani abu ne wanda ya ɗora wa kansa hujja da shi, ya san abun ba wai bai san shi bane, amma bai masa sanin da zai masa amfani ba, yayi masa sanin da sai dai ya dora ma kansa hujja domin yana zaune. Misali, in ko ka bada misali da munafikai wanda muke magana akai, munafikan da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shigo masallaci, an yi sallah da su, sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin sallarsa ya karanta ayoyi, ko ba haka? Ashe sun ji hujjojin Allah, suna zaune kuma mala'ika Jibrilu zai zo ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi, yace ayi kaza a bar kaza, labarin kaza din nan shine kaza, aqida kaza, ita ce kaza. Kaga wannan menene? Ai ba jahilai bane, ko ba haka ba? To amma abin da yake faɗa ilimi ne ba wanda zai musu amfani ba, ilimi ne da zai dora hujja a kansu. Kaga ba za ka sa su daidai da jahilai ba, amma za ka sa su layin waɗanda suka san gaskiya suka ji aiki da ita. Yace wa in kanu qad alimu bi dhalika ilman taqumu bihi alaihim hujjatullah wa inna ma kana al'amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan. Me yasa aka ce aikata sako a bayan ƙasa aka kira shi fasadi? Allah ya ce innama ala innahum humul mufsiduna, ko su waɗannan su ne kawai masu barna, mana su ne mabarnata. Idan kuma ya zama su ne mabarnata, me ya barnar da suke? Saban Allah suke yi a bayan ƙasa. To ta ina saban Allah ya zama mata ƙasa ne? Mun fahimci abin da ke nufi? Saban Allah ya zama bata kasa ne shi, wato yana lalata kasa ya bata ta. Ta ya aka yi wannan abu ya zama haka? Shine malam yace, yake cewa inna ma kana al'amalu bil ma'asi fil ardi ifsadan li'annahu yatadammanu fasada ma ala wajhi al ardi, domin ya kunshi lalata da kuma barnatar da abin da ke bayan kasa. Nami yace min al ububi was simari wal ashjari, wannan saban da waɗannan mutane suke yi yana kawo barna, yana lalata kwayar kayan abinci, abinda mutane suka noma yana lalacewa. Haka nan simar, kayan ɗanyen itace da kuma su kansu bishiyoyi din, wannan baci da tsire-tsire da suke fitowa daga ƙasa, wannan duk suna lalacewa ta hanyar me? Bima yahsulu fiha min al-afati bisababil ma'asi, saboda abin da ke faruwa na musibu da tashin hankali da lalata wannan kwayar kayan abinci din saboda saban Allah. Kamar bamu gane me yake nufi. Shi mai saban Allah, in yana saban Allah, ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukaki yana haramtawa mutum arziki saboda saban Allah da yake yi ba? Yawwa, to ai daga ciki idan ya zama al'umma gaba ɗaya suna saban Allah, hankalin al'umma ya juya gaba ɗaya, illa ba komai sai dai a saba wa Allah, a aikata zina, a sha giya, a yi nemi namiji, irin wannan rashin hankalin da dabbobi ma ba su yi ba. Duk tarihin duniya halittar Allah madaukaki ba a taba samun a wata dabba an sami namijinta ya bi namiji sai dan adam mai kangare wa Allah madaukaki. To irin waɗannan saban Allah da ake yi in ya yawaita yana jawo barna a bayan ƙasa hatta a cikin abin da muke nomawa, saboda Allah madaukaki zai hana mu ruwan sama. Amma ya ba mu ko dai ya azabtar da mu da ambaliya mai yawa, ko kuma ya bar abincin ana cikin kafin lokacin yin sayi ya lalace, ko kuma abin gaba ɗaya tsuntsaye su zo su cinye, ko dai kowace irin musiba, to Allah madaukaki ya aiko irin wannan abu ya lalata abin da muka shuka. Saboda saban Allah wani abu ne mai sauki, Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe mu da shi. Ina fata mun fahimci wannan. To barnar da waɗancan mutane suke su munafikai su yi saban Allah, su yi jefi su kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su ɗauki sirrin muminai su kai wa kafirai, duk wannan barnar da suke yi ta ita kanta tana cikin abin da ke jawo ƙasa ta lalace a rasa abin da za shi. Mun fahimci wannan. Yau shi yasa Allah madaukaki ya kira su cewa su masu barna ne a bayan ƙasa. Barna a bayan ƙasar ba ana nufin kawai abin da suke iya na zinan shi kadai ba, da shi da abubuwan da suke yi da kuma bada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran abubuwa na sabo wanda zai jawo Allah madaukaki ya azabtar da al'ummar gaba ɗaya ta hanyar rasa mata abin da za ta ci. Ba ƙasa ta lalace ba. Abin da malami yake so mu fahimta kenan a cikin bayani, yace wali annal islah fil ard, kuma saboda kasancewar shi gyara a cikin bayan ƙasa, inda ya zama gyara ne fil ard a bayan ƙasa, yadda yake shine an tu'ammara, a gyara ita ƙasa din a raya ta, shine an tu'ammara a raya ƙasa bi ta'atillahi, ta hanyar da'ar Allah, ya zama mutane su koma suna da'a ga Allah, su bi dokokin Allah. Allah ya ce ai kaza su yi, Allah ya ce a bar kaza su bari. Wannan shine abin da zai raya ƙasa ta zauna lafiya, a samu abinci, a samu arziki, ba ita saban Allah ba. A raya wannan ƙasa bi ta'atillahi wal imani bihi, da kuma imani da Allah. Walihada khalaqallahu al-khalqa, wannan abun wato a bautawa Allah a bayan ƙasa ai masa da'a ai imani da shi, to wannan shine dalilin halittar halitta baki ɗaya. Mun ba jona Allah madaukaki bai halicci wannan duniya dan wani sababi baban da wannan cewa a bauta masa shi kadai, bai halicci wannan duniya da abin da ke cikinta da duk sauran halittu ba domin wani halitta daban, wanda har za ka iya cewa Allah ya halicci duniya dan wani. Allah ma haka ya gaya mana, babu inda aka faɗi wannan. Abinda Allah madaukaki ya gaya mana cewa ya halicci duniya da abin da ke, ko ya halicci jinsin dan adam da jinsin mutum dan me, dan su bauta masa. Yawwa, duk wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ba shi da haƙƙi a cikin abauta masa, ko da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da haƙƙin abauta masa, bal shi ne ya koya mana a kira mutane a gaya musu kar su bauta masa, kuma ya roƙi Allah ma cewa kar abauta masa. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu, haka ya faɗa ko yace ya Allah kar ka sanya kabarina ya zama wani gunki da ake bauta masa. Kaga kenan ashe ana bautar kaburuka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanar da wannan lokacin da su Ummu Salama suka dawo daga Habasha, sun dawo take bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin irin abin da Kirista suke yi a can, domin Habasha Kiristo shine a wurin. Tace mutanen nan suna bautar ko kuma sun riki kaburukan annabawansu a matsayin wurin bauta, masajid, wuraren da suke bauta. Sai a je a sami inda aka ce an binne wani annabi a tarihi an fada, sai a dauke shi sai a sa masallaci a gina a wurin, aje ana bauta masa da niyyar cewa wannan mutumin da ke cikin masallacin ko kuma ke cikin wannan kabari shi ake bauta. Shi yasa malamai suka haramta a gina masallaci akan kabari, ko kuma a dauko wani babban mutum saboda girmama shi shi ma a binne shi a masallaci. Mun fahimci wannan. Yawa, wannan duk an hana saboda mutane a ɗabi'arsu ta son kusanci da Allah, kuma idan akwai jahilci to sukan auka ga cewa su koma maimakon su roƙi Allah sai su riƙa roƙon wannan mutumin da ke cikin masallaci, zannan minhum annahu yuqarribuhum ila Allah tabaraka wa ta'ala bi sababi kaunihi salihan, saboda suna zaton cewa shi ne zai kusantar da su zuwa ga Allah saboda cewa shi salihi ne. Aina ji mun sha magana akan asalin yadda aka sami shirka a duniya, ko mun yi zance a wani tafsirin yawa da yadda asalin dalilin aukuwar shirka zamanin annabi Nuhu saboda dalilin waɗanda suka zo suna bauta ma wasu salihan bayi suka yi mutum-mutumin su suka sa a wurin bautar a wurin da suke kasance suna karantar da mutane wai dan su duka tunawa daga bayan shaidan ya zo ya musu wahayi cewa a'a ai ku iya neman wani abu ma a gunsu ko kuma ku nema a wurin Allah amma ta hanyar su shikenan da waɗancan na farkon da suka zayyana hotuna ko kuma suka yi mutum-mutumin suka mutu ilimi ya tafi kamar da Ibn Abbas ya faɗa kamar da Bukhari ya rawaito sai ya zama cewa an koma ana bauta ma waɗannan a hoton mutum-mutumi da niyyar cewa waɗancan mutanen ne na da mun taɓa magana cewa babu wani mutumi da ya taɓa bauta ma wani abin da yake bautawa saboda itikadin cewa wannan abin da yake bautawa shine halittar samai da ƙasa yauwa duk kafiran Makka a wancan zamani da suke bauta ma Lata da Uzza da Manata da sauransu suna tuno cewa waɗannan salihan bayi ne shi yasa suke bauta musu ba wai saboda su suka halicci samai da ƙasa a aqidarsu dan haka shi yasa ya kamata a kiyaye Ummu Salama sai ta kiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan labari dan haka shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo rasuwa sallallahu alaihi wasallam yana kwanciyarsa ta rashin lafiyar da bai tashi ba Allah madaukake kabiransa sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin ne idan zafin ciwo ya dame shi sai a ga gumi ya keto masa sai a sa a share goshin sa da a dan jika ruwa abin nan a sami tsumma ko mayafi haka sai a jika shi da ruwa sai a shafe masa goshin sa sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan kuna da labarin cewa kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya fita gaba daya yayi dogon suma wanda a lokacin nan daga cikin abin da zan iya tuna ya faru lokacin da ya tura kure ko kyale magana wata ran zamu kokar tafi da mu zuwa wani magana lokacin maganar jayshin Usama ibn Zaid har ya fita bayan gari sai ya dawo da yaji an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dabda rasuwa yayi dogon suma yawa to har ya dawo to zancen da nake so in faɗa ba wannan bane wata munasaba za ta samu dawo kansa insha Allah idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka daga wannan suma da yayi abinda yake faɗa shine la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara fa innahum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida saboda me dan nuna cewa wannan abin wato a riki wani abu wanda ba Allah ba a bauta masa to shine fa laifin da yafi komai girma da a ce akwai wani abu da yafi wannan muhimmanci a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa ya dawo jikinsa bayan wannan sumar kafin ransa ya fita gaba daya ai wannan abin zai fada ko ba haka bane zai ce na tuno ban gaya muku kaza ba da kaza da kaza ko sai ce to ku rike kaza ko ku rike kaza kada ku yi kaza ku yi kaza ya zama wasiyarsa ta kashe a lokacin zai faɗi ta amma abin da ya faɗa shine la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara Allah ya tsine wa yahudu da nasara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yau saboda me saboda suna rikar a kaburukan annabawansu a matsayin masallatai suna bautawa Allah bai ce ba suna bautawa annabawan ba cewa suna rikar shi kansa mujarradin a dauki wani masallaci ko kuma wurin da aka binne wani mutumi ya zama masallaci saboda girmama wannan mutumin to shi kansa wannan laifi ne shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsine wa Yahudawa da Kirista a kansa na ba dan fahimta ya zama wannan magana tana cikin maganganu kusan na ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kun ga ashe kenan bi masabati wasiyya kamar wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a zo a ce akwai wani abu daban da yafi tauhidi muhimmanci wannan magana duk ba haka bane tauhidi shine sama da komai duk abinda zaka kawo na abinda Allah yake so kuma ya yarda da shi zai shigar da mutum aljanna saboda shi to a bayan tauhidi yake wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun umarin Allah kenan shi ya bamu labarin bai halice mu dan komai ba sai dan wanda ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma me ya faɗa mana wurare da yawa man shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai wa anna isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min wa anna aljannata haqqun wa anna an-nara haqqun yace adkhalahu allahu aljannata ala ma kana min al-amal Allah zai shiga duk mutumin da ya shaida da cewa babu wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah sannan ya shaida da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah ne, sannan ya shaida da cewa annabi Isa dan Maryama bawan Allah ne kuma manzansa. Duba irin abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, ko bai ce inda wannan maganar ita kanta fadin cewa bawan Allah ne kuma manzon Allah, me muke fahimta ciki? Zamu fahimci cewa yana raddi, yana ishara zuwa ga abin da Kirista suka yi na likarsa a matsayin dan Allah ko kuma Allah, ko ba haka bane? Saboda wuce iyakar da suka yi wajen girmama shi. Yawwa, to duk wanda ya yarda cewa annabi Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne, sannan ya yarda da cewa aljanna gaskiya ce, wuta ma gaskiya ce, to sai ya ce Allah zai shigar da shi aljanna duk irin aikin da ya aikata. Mukanci wannan ma'ana, duk aikin da ya aikata na sako inda ya haɗu da Allah madaukaki babu shirka kenan. Don da aka ce shahida, shaidawa da ba wanda ya cancanta bauta masa, Allah tare da aiki da abin da wannan din take nufi. Yawwa, ba kawai ka shaida a zuciyarka da bakinka ya zama kuma a aikace kana bauta wani wanda ba Allah ba, to wanda ya je gun Allah ranar tashin kiyama yana bautar wani wanda ba Allah ba, to Allah ba zai saurari ko me aikin da ya aikata. Amma in ya je gaban Allah ga tauhidi daga sama har ƙasa babu shirka, sannan ya samu cewa ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo bai karyata shi ba, ya yarda da annabi Isa bawa ne na Allah ba dan Allah bane ba Allah bane, sannan kuma ya yarda da cewa akwai aljanna akwai kuma wuta, sannan kuma dai wannan abun ya nuna ya lazimta masa yarda da sauran abubuwan da dai Allah madauke shi sai an yarda da su, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai an yarda da su, ma'ana rukunin imani gaba daya. To in dai ya je gaban Allah madaukaki to zai shigar da shi aljanna ko me irin aikin da kun ga, ashe kenan inda da wani abu da yafi wannan maganar muhimmanci to ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa, ko ba haka bane? Yau haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama a duk magana duk inda zai tura wani saƙo nasa, ba je mun yi magana akan cewa ya aika saƙo wasiƙo da ya rubuta zuwa ga sarakunan ƙasashen da suke kewayensa ba, gaba ɗaya me ya kira su zuwa gare shi? Abin da yake faɗa dama shi ne bismillahirrahmanirrahim aslim taslim taslam, aslim taslam, ka musulunta za ka zauna lafiya. Haka ya aika musu shaida da ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah, kuma ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wato manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kun ga idan da akwai wani abu daban wanda ba wannan bane shi yafi wannan muhimmanci, to ba zai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama cewa sakonsa gaba ɗaya wannan yake aikatawa ba. Mun fahimci wannan sakon rubutaccen sako kenan. Sannan akwai sako na baki da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan aika wakilansa daga cikin sahabbai su je su biya wa mutane. Babban abin da muka sani aiken da yawa Mu'az ibn Jabal ko da Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu anhuma da ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa Yaman, me yace da shi? Innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilay shahadatu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'uka lidhalik فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلهم حرزوا كشان حديثهم وقال ما يفعل مسا يفعل دمي لسيوا كفار كذنس زوا كشهادة أن لا إله إلا الله والنبا سوا أكتولا سوا كريس أهل الكتاب أهل الكتاب باسنس لا إله إلا الله با محمد رسول الله نبس يدد إتبا. Amma maganar cewa Allah abauta masa shi kadai, ahlul kitabi asalin addinin su nake faɗa, ba gurbataccen ba, duk asalin addini da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zo da shi la ilaha illallah, addinin da annabi Isa ma ya zo da shi alaihi salatu wassalam la ilaha illallah. Yau kuma wajibi ne a lokacin su ba wanda zai zama musulmi sai wanda ya yarda da wannan kalmar cewa ba za a bauta wa kowa ba sai Allah, kuma a yarda da manzancin su cewa su daga Allah suke. To kun ga annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika sakonsa, wannan dan aikin bai aike shi da komai ba illa idan ya je ya ce musu la ilaha illallah. To ta ina zaka zo ka ce akwai wani abu daban da yafi wannan muhimmanci? In dai wani abu ne a wannan addini,
da yake me addinin nan shi yace ayi Allah subhanahu wataala kuma wanda aka aiko da addini shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin sa za a fahimci ina addinin ya dosa kuma menene manufofin addini to manufofin addinin musulunci shine a bauta wa Allah shi kadai kada a yi shirka da kowa da shi sannan kuma a bi sauran dokokin Allah da ya faɗe su ina fata mun fahimci wannan amma a go ko saboda sanka da wani ko su da girmama shi ka daukaka shi kace saboda shi Allah ya kaza saboda shi Allah kaza Allah dai bai ga mana ba to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu waɗanda suke girmama shi suke san sa irin masu bin aqidar sa masu bin addinin da yazo da shi ko ba ka bane mutukar son kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ka bi dokokin sa kuma ka fadi abin da ya faɗa yanzu ina amfanin ya ce kar mu daga shi irin yadda Kirista suka daga Annabi Isa suka kai shi ga matsayin Allah shi yace baka da mi to idan muka ce wai san sa muke tsananin so ne ya kai mu muka je muka ce shi Allah ne mun kyauta masa ba mun kyauta masa ba da ka kyautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mu tsayu kan abinda ya umarce mu tsaya kansa Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan karin soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin dokokin sa da fahimtar abinda Allah madaukaki ya aiko shi da shi na mai addini mu shiga aljanna da shi malamin ya shiga bayana cewa wali hada khalaqa Allahu al-khalqa wa askanahum fil ard kuma yasa su a bayan kasa su zauna su zama su ne masu zama a cikin kasa wa adarra lahum al-arzaqa kuma ya zubo musu arziki yana ta zubowa yana ta kwararo musu alherin arziki iri-iri don mai Allah maɗauki ke shi da mu ya shi da mu ne don mu yi amfani da wannan ni'ima ta siyarwa da mana don mu bauta masa amma mutumin da zai saba wa Allah bayan Allah ne ke bashi abinci ai ya fi kowa butulci me yasa dama ake kiran kafir sai wani ima ake kiransa butulci me ma'anar butulci ne butulci abinda ake nufi da butulci shine ya zama mutum baya gode wa ni'imar da aka yi masa Allah madauki yayi mana ni'ima shi ya halice mu shi yake arzuta mu arzutawa ta inda ba mu tsammani ba to kaga ashe kenan bai kamata ashe mun bauta ma wani wanda ba shi ba ya kamata ya zama cewa wanda yayi mana wannan ni'imar shi kadai muke bautawa domin idan ka dauki bautar ka je ka kai ma wani wanda ba shi ba to shi ake ce ma kai kafirci kai butulci ka bauta ma wanda bai ma komai ba mun bi wannan wani shine asalin zaɓen musulunci kuma wajibi kowanne musulmi ya fahimci musulunci da irin wannan suwa ne ga abin da ya fi komai muhimmanci yawa ba saƙon wani abu bane daban kamar yadda muka ambata a baya cewa babu wani saƙo da ya kai saƙon la ilaha illallah muhimmanci in kuma akwai shi to dole ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi kowa ya ji shi Allah kyauta mun san akwai wanda suke cewa saƙon da Allah ya halicci duniya domin sa kwata-kwata kuma duk annabawa aka turo su domin shi nan za ta buga mana ko shine mutum ya yadda da cewa Ali ibn Abi Talib shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wasu suka dauka bal kowanne annabi dalilin aiko shi kenan wannan abin da aka iya fitar da shi daga Qur'ani وما ارسلنا من نبي الا من الله ما دوك كي سو دايوا yake cewa kullun abin da yake fada illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'bud abin da Allah wadda kike fada ke ba mu aiko wani annabi ba ko a aiko wani manzo da wani abu illa a ce a bauta wa Allah shi kadai a kar a hada shi da kowa sai a ji tsoron Allah abi abin da Allah ya fada Allah ya kyauta sannan shi yayi wannan arzutawa da musu li yasta'inu biha ala ta'atihi dan si amfani da wannan ciyarwa da abin da ya arzuta su da shi na arziki a bayan kasa wato si nemi taimako da shi mana ya zama cewa ya taimake su wajen bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da masa da'a fa idza amila fiha bi diddihi idan mutum yayi aiki da kishiyar haka kawarna wa ikhraban laha da kuma rusa kasar ita kanta Allah madaukaki kasar nan yayi da ne dan abota masa ko ba ka bane bai ce ka zo a bayan kasar nan ka bar kai barna ba ya halice ka ne domin kai alheri ka bauta masa idan ka je kai bautar wani abu wanda ba Allah ba to kai barna ka lalata kasar ka lalata kanka, ka lalata aikinka, ka lalata ita kanta kasar Allah din da ya yi ta da irin wannan siga din. Kuma za ta bada shaidar ran tashin alkiyama cewa an yi kaza a kanta, an yi kaza a kanta, an yi kaza a kanta. Wa israban laha amma khuliqat lahu, wato ya rusa ta daga abinda wato aka halicce ta domin sa. Allah madauki sannan ya ce wa idza qila lahum aminu, idan aka ce da su ku yi imani, kama amana an-nas, kamar yadda mutane suka yi imani, qalu, sai su ce anu'minu, shin ma yi imani, kama amana sufaha'u, kamar yadda wawaye suka yi imani. Shi munafiki da'iman gani yake saboda yana ganin yana yaudarar Allah, Allah kamar gani yake Allah bai san me ke zuciyarsa ba, kuma yana ganin yayi sa'a ya ci nasara kila fi ma yabdu lahu, ya yaudarin muminai, to gani yake shi yafi kowa fawayewa. Shi yasa sai ya ce duk wanda ba mai fahimta irin tasa ba sai kira shi wawa, kansa bai waye ba, bai san me yake yi ba. Yau shi yasa aka ce su zo su imani, sai su ce anu'minu kama amana sufaha'u, shin mai imani kamar da wawaye suka yi imani. Walakin la Allah madaki ce ala innahum hum sufaha, Allah ya ce su ne wawaye, ce a su ne wawaye, walakin la ya'lamu, sai kuma ba su sani ba, ba su san cewa su ne wawayen ba. Malam Sa'idi yake cewa ai idza qila lil munafiqin, idan aka ce wa munafiqai aminu kama amana an-nas, ku zo ku imani kamar da sauran jama'a su ma suka yi imani, ai ka imanin sahabati kamar da sahabbai suka, kamar irin imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu, wa huwa al-iman bil qalbi wal lisan. Imanin sahabbai wannan irin ne, imani ne bil qalbi wal lisan, imani ne da wato zuciya da kuma baki da bakin su, imani zai da tabbata a zuciya kuma sannan aka faɗa da baki, sannan kuma ga aikin gaba, wani kuma nama shine cikakken imani, ko ba gaba. To imanin sahabbai haka yake, to sai aka kira munafikai su zo su yi imani irin imanin sahabbai, ya zama cewa zuciyarsu ta yi daidai da bakinsu, abinda za su faɗa da bakinsu din nan ya yi daidai da abin da ke cikin zukatansu. Idan aka faɗi wannan wa huwa al-iman bil qalbi wal lisan, qalu, sai ka ji sun ce bi za'amihim al-batil, saboda mummunan abin da suke rayawa, sai su ce anu'minu kama amana sufaha, shin ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani. Ko ga anan zuwa ya wawaye, domin wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa dukkaninsu su ake ce masu sahabbai, ko a lokacin nan waɗanda suke gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zaune da shi suka yi imani da shi, mutane iri biyu ne, ko dai mumini khalisal imani su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu, ko kuma munafikai wanda suka zo suka zauna cikin muminai don a kyale su su zauna lafiya, waɗannan kuma babu wani mutum da ya taɓa sasu a cikin sahabbai. Mun gane in aka ce sahabbai lafazin baya hawa kansu, sai idan ana nufin bil ma'anan lugawi, al ma'anan lugawi ma'ana a lugan larabci, in aka ce sahabun mutum shine wanda ke tare da shi, yake abota da shi, ko shi sawa'un ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba, wannan abin yana koma zuwa ga zuciyarsa ne shi wancan din, ko ba halin shi wanda ake bi din ba. Amma idan annabi sallallahu alaihi wasallam ko Allah madaukaki ya ambaci lafazin sahabbai, ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sahabbai, kuma aka ce radiyallahu anhu ma cikin alqur'ani, ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalmar yabo a kansu, to babu wani mutum munafiki da ke shiga cikin wannan ittilaki, annabi ba su yake nufi ba, mun ga jinna da ka har aka wani rudani a ce to ai gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da zai ya bada labari cewa ran tashin alkiyama za a zo za a shiga tafkin sa, shine haudu, haudun sa, lokacin za a je a sha, annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tafki, da ga mun shi kwanan nan, ko yawa za a je sai an sha wannan tafkin a wuce a shiga aljanna. To a ranan nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za a zo da wasu mutane za su zo za su sha, sai a dakatar da su, sai ya ce wannan akwai riwayoyi, wasu ka ce ashabi ashabi, wasu riwayoyin ummati ummati. Yau a lokacin sai a ce ai baka san abin da suka yi ba a bayanka na canza addini. A lokacin nan
sai zama an hana su shan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda za a bari su ne waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi imani shi kuma suka mutu akan haka. Mun ban shi to wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ashabi ne bil ma'ana lugawi. Yawa wadan wai wacce yasa fassara su shine a cikin wata riwaya cewa ummati ummati al'ummati al'ummati, amma waɗanda ba sa son alheri a faɗe shi dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce a'a, ai wannan tunda yake sahabbai to yana nufin su waɗannan sahabban nan kuma ma ba wai na baya ba, sai suka ce ai su Abubakar su Umar din nan su ake nufi, su ne baddalu dinaka, su suka canza addininka, dan haka ba za su sha tarki ba. Kuma shi ne haka suke faɗa fa a littafinsu. Da wannan suke cewa sun canza addini, sun kafirta, sun kafirce, sun bar addinin Allah maɗaukaki. Shi ne masu yi musu raddi, masu ba su amsa a nan suke cewa to ai waɗannan ko kun manta, in kuka faɗi wannan ashabi ashabi kuka ce sahabban Annabi ake nufi, kuma aka ce in aka ce su waye, sai ku ce su irin su Abubakar su Umar su Usman, sai a ce mutu ku kawo dalilin da ya fidda Ali daga wannan sunan, ko ba haka ba ne? Yawa wannan lafazin umumin wannan lafazin duk inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu sun yi laifi, sai kuka ce sahabban Annabi ne, to in babu nassin daga manzon Allah da ya fidda Ali to dole shi ciki, ko ba haka ba? Domin ba mu yadda Ali na ciki ba, tunda ba kamar yadda baya ciki haka Abubakar baya ciki, Umar baya ciki, Uthman baya ciki, dukkan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma ba sa ciki. Mun ban ji wannan wasu mutane ake nufi waɗanda suka karkace daga addinin Allah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar mutanen da suka yi ridda zamanin Abubakar, mutanen ƙauye ne da kuma can nesa suke sun imani a farkon lamari, to amma an samu daga baya bayan rasulun Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce sun bar addini kuma suka je suka canza, kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai baya nan ake wannan, ko ba haka ba? To idan aka zo ran tashin alkiyama suka ce za su shiga, kaga Allah mutunci zai dawo da su, shine su ne waɗanda za a ce ku dawo ku dawo, banda ku banda ku. To kuma wannan ma fa ana zancen waɗanda suka mutu a wannan halin, ko ba haka ba? Yawa amma wanda ya dawo fa bayan abin ma wani yana cikin waɗanda suka yi ridda a zamanin Abubakar, wanda aka dawo da su cikin imani, suka zauna da sahabbai, aka yi jihadi da su, suka mutu a imani, ya za a ci ciki ciki? Aka ga ba za su shiga ba. To ballantana waɗanda ba a ga wani abu da suka aikata na kafirci ba, illa da'awar masu da'awa. Na kumbanci wannan yau da aka irin waɗannan lazimtawa ɗin, idan kana da fahimta mai kyau da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da irin wannan rudani da za a ce har ga shi na cikin Bukhari ai kuce kaza kuce, sai ka gani me ta ina a wannan mizani za ka samu. Kamar irin wannan babu wani da zai iya da'awar cewa yana da wani nassi da zai kawo da yadda Ali radiyallahu anhu daga cikin shigawancin ba, amma tun da ban yadda ya shiga ba to haka sauran ba su shiga ba. Haka irin zancen da zaka ji ana yi cewa ai to sai ko kuma ce ai to shi Ali ai da ma tun da yake ai bai taba ga falala kai da Allah madaukaki yayi masa, yana da falalar kaza, shi ne wanda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ranar da za a tafi yakin Khaybara, ya ce sa'u'tiyanna rayata ghadan li rajulin yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Suka ce a tunda an faɗi wannan da kuma sauran falaloli dai da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa kan Ali radiyallahu anhu, to dalili ne na cewa shi baya ciki. To kuma kaga dalilin fa ya samu ne fa tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana dare, ko ba haka ba? Kamar yadda ya faɗi falalolin sauran su ma yana dare, ko ne an faɗa? Wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi akan wani abu, yace ta dawo gobe, sai ta ce in na dawo ban same ka ba, gun wazar, yace mata je dubo Abubakar. Har manzo suka ce wannan dalili ne ashe na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara cewa Abubakar shine zai zama khalifa bayan shi. Tun da an zo fatawa an zo neman wani abu, yace je kiki dawo, tace in na dawo ba same ka ba, tana nufin cewa da zan dawo a ce Allah ya karbi ranka, to ya zan yi? Tace ki je mu Abubakar. Amma duk da haka ahlus sunna saboda su masu adalci da insafi da bin dalili a yadda ya zo, babu wanda ya taba da'awar cewa, ko da yake akwai wanda wasu suka faɗa, amma jumhurin ahlus sunna mafi yawansu, kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa cikin Minhajus Sunna, mafi ra'ayin da suka tafi zuwa gare shi shine babu wani nassi akan Abubakar ko akan Umar ko akan Uthman ko akan Ali, mun bar shi, amma akwai ishara. Yawwa akwai isharori kamar yin sallah da
annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi yin sallah da kuma wannan hadisin shi ma sun sashi a cikin isharar ne ba a cikin nassi gurguru ba wanda da wadancan ne zasu aka fada ga aliza da nassi da kira shi ko ba haka bane to abubuwan ba haka ake kallon su yawa kai adalci maganar falala kowa da falalarsa shi sa Harith ibn Sina yake cewa wallahi irin yadda khawarija ko su kawanza wadanda suka shi Ali radiyallahu anhu yadda suke ba mai kashe shi ba ai ka fusa kashe shi suka kafarta shi ko suka ce kafiri ne shi wannan kafarta shi da suka yi yace wallahi masu bin addinin imamiyya shi'a ba su da wani nassi da za su iya kawowa su tabbatar da imanin Ali idan ba su bi mazhabar ahli sunna mun fahimci abin da ake nufi tabbatar da imaninsu zai yiwu ne idan an gaskata hadisan da sahabban ne suka rubuto ko ba ka ba sai an gaskata in aka ce falaloli ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan yana da falala kaza yana da falala kaza sai a ce to yadda yake da falaloli kaza haka Abu Bakar yake da falaloli duk annabi ne faɗa kuma duk a cikin hadisai guda ko ba ka ba to in za a ƙaryata wannan sai a ƙaryata wancan to ra'ayinmu shine gaba ɗaya su ra'ayoyin da ko maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sahabban nan wajen falalarsu duk gaske ne babu wanda ya zo ta hanya mai kyau to gaske ne wanda ya zo ta hanya ba mai kyau ba da'ifi ne ko mawdu'in shi a'a wannan ba mu yadda da wannan ƙaryar ba akwai hadisai da wasu suka kirkiro suka dangana da falalar Muawiya falalar Abubakar wasu masu san Abubakar da Muawiya domin sira mazajin da waɗancan suke musu malaman sunna suka yi raddi suka ce wannan hadisan ƙarya ne ba za ka kawo ƙarya dan ka taimaki Abubakar ko ka kawo ƙarya dan ka taimaki Muawiya duk ba ma buƙatar wannan a kawo hadisin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai akwai shi kuma to shi kawai za a amfani da shi amma ba wata ko ka kai ƙarya ka ce ai Abubakar kaza da kaza shi ne kaza ko kai nassi ma akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ne khalifa duk babu wani ina fatan mun fahimta da haka ga Allah mutum ya dauki mazhaba ta adalci yau mazhabar adalci shine wato ka bauta wa Allah ka bi kai da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka so duk wanda Allah da manzon Allah suke so duk sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mutum ya musu alƙawarin shiga aljanna kuma sannan ya yabe su ya yadda da su ya san abin da ke cikin zukatansu ka zauna lafiya zuciyarka ta kwanta hankalin ta ya kwanta akan abin da Allah maka yake faɗa kar ka balanci kanka da fitilin zuciyarka kai konar da ka azabtar da zuciyarka akan abin da baka sani da ya faru ba kuma baka da karatun da zaka fidda kanka daga cikin irin waɗannan abubuwa ina fata mun fahimta kuma ayi adalci kowanne nassi ka kalle shi yadda malamai suka sa shi a mizani kar ka hammala ka dora wa mutane aqidar da ba su da ita yau ko ku ce ahlus sunna ba sa san ahlul bait ai la su ga maka babu wani babu mutumin kirki da zai zama musulmin kirki ba ya san ahlul bait nabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin ahlus sunna duk wanda ka jera wannan to wadanda suka dau wadannan ra'ayoyi a wani lokaci na tarihi za a bi yana magana akan nasibawa su ne wadanda suke kasance da suna da adawa da Ali da ahlul bait ana ce musu annawasib annawasib dinnan wasu mutane ne da nake ga mana a ran nan cewa an same su a shak amma bayan wannan lokacin gaba da in qarabu sun kare babu su ba za ka samu wani yanzu a ce addinin shine gaba da ahlul bait ba ko kun san wani a ce a gaba da ahlul bait shine addinin su to babu ahlus sunna baki da suke tilas ne a girmama ahlul bait nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba bauta musu ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a bauta musu ba kamar yadda mala'ika jibril ba za a bauta musu ba wanda za a bauta shine Allah shi kadai an bar jiwala sannan yace menene yace an uminu kama amana sufaha shin ma imani kamar yadda wawaye suna nufin sahabbai wawaye ne yau kamar yadda wawaye suka imani ya nuna qabbahumullah shine malam mai tafsiri yake cewa suna nufin su waɗannan mutane Allah ya muna na musu fuska addu'a ce yake musu su muna da kai qabbahumullah yau suna nufin as-sahaba duk wanda yace sahabbai munafiqai ne lalle ya cancanci irin wannan addu'a Allah ya kara muna na shi in ba abu ne ba alheri ba ne ba kyauta wa kai ba ne kuma ƙaryata Allah ne kuma ga wani waye a cikin waye a kuyi magana Qur'ani annabi ne sallallahu alaihi wasallam yayi magana Qur'ani ba shi ba ne Allah ne wanda ya halicci kowa da kowa shi ya faɗi cewa ya yarda da su kuma shi ya ce ya san me ya zuce su in aka ce an san abin da zai yake zuciya ko ba ka laqad radiyallahu anil mu'minina إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه لا إله إلا الله wanda ya yarda ne bai baka labari yace ya san abin da ke zuciyarsu abin da ke zuciya kuma ba iya lalle na wannan lokacin ba na duk abin da zai zo shigo zuciyar kar a ce a bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai sun juya sun canza addini suka yankala ko ala aqabi kuma da wani yake fada Allah ne ya fada ya ba mu labari ya yadda da su kuma sannan ya san abin da ke cikin zuciyar sai da ya san abin da ke zuciya sannan ya yadda da su kuma kai yanzu baka yadda da su ba ko baka san abin da ke cikin zuciyarsu adalci kenan ina kira ne wato abin da nake so in kai gare shi ko sakon da nake so in isar da duk wanda Allah madauki jarrabe shi da irin wannan tunani ya sassau ya kwantar da hankalinsa don Allah ya yi tunani a matsayinsa na mai hankali ba a matsayinsa na mai karɓar doka daga gun wani ba a matsayinsa na kawai ya yi tunanin cewa kila gobe zai mutu zai haɗu da Allah madaukaki da gaske waɗannan abubuwan ya yarda tabbaci akan yaƙini waɗannan abubuwan su kun ba shi yaƙini don Allah ya ƙara faɗaɗa bincikensa ya ƙara karatu kuma ya yi adalci babban abin da zai fara shi ne maganar adalci yau ya duba ya adalci ya kalli maganar mutum kafin ya masa hukunci a kai ina ce muna da littafai da malamai suka rubuta akan aqidar ahlus sunna akwai ko ko san su ha inda mun yi littafai da aka rubuta akan aqidar mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai su ko babu su to wadannan littafan su za a dauko su za a dora a matsayin su ne mizanin da za a gani in suka ce mun yadda da kaza misali zan ce muku je ku ɗauko muqaddimar ibn abi zaid al-qirawani wanda duk kasan da mun yadda da ita ko wannan muqaddimar da ita aqida a karanta ta daga farkon ta har ƙarshe daga farkon ta har ƙarshe duk ba abin da ya saba wa aqidar ahlus sunna ko kalma ɗaya to idan za a yi wa ahlus sunna misali hukunci ya zama irin waɗannan littafan ko shi ko wasu su za a karanto a ce ga abin da aka ce ga abin da aka ce ga abin da aka ce duk abin da yake ciki shine ake da su an bai jona ba misali a karanto wata riwaya sawa'u ka fahimce ta da take ba ka fahimce ta da take ba sai ka zo ka dora ka ce ga abin da suke imani da shi gashi nan a cikin Bukhari ya ba zan fahimci wani yawa riwaya daban akwai kuma hukuncin da malamai suke da bayanin da su me suke nufi da kowane hadisi an fahimci wannan yawa idan aka kawo hadisi aka ce haddatha ga fulan qala fulan qala fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magana sai aka dangana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kila wannan magana tana bukatar in ka karanta ta ka karanta wata magana kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa a wani wuri don ka ƙara fahimta ita wannan to idan ka dauki wannan din ita ka dai baka karanta waccan ba sai kai mu wannan din fahimta marar kyau sai ka dora cewa aqidar mutane akan ta suke bayan ba haka ba suna da wani bayani daban ba wannan ba to kaga ba za ka yi musu adalci mun gane abin da nake nufi to koma kan abin da yake malami yake cewa ya inna kabahum la sahabatu radiyallahu anhu li za'mihi anna safahum saboda suna raye cewa ai wautar sahabbai wawanta kasu rashin fahimtar su kasancewa wai ba sa fahimta inji wala ba wannan lafazin mun da kaine fahimtar su ne haka cewa wai kasancewar suna da wauta su sahabbai wannan wautar ta su la ilaha illallah a'udhu billah awjaba lahumul iman ita ta wajabtar musu da yi da yin imani ma'ana wautar ta su ce ba su kai ta sa su kai imani saboda ba wayayyu ba ne ba su da fahimta kansu bai waye ba shi da gumai ne shi yasa daga kira kawai ku zo ku la ilaha illallah sai suka je suka kun ba mutum wannan shine harshen munafikai a matsayin su suna ganin cewa su wayayyu ne yan gari ne sun san ciki da wajen abubuwa don haka ba kowa ke zuwa ya gaya musu abu su karɓa ba a su sai sun yi biciki sai ya dace da wani mizani nasu mun fahimci abu yau wa tarkal awtan awjaba lahum al-imana wa tarkal awtan da kuma barin kasa me barin kasa sun bar kasar su sun bar makka ko sun yi hijira sun koma ina sun koma madina ko in banda wawa waye zai bar garin su haka kawai dan wani mutum ya zo ya kira shi kawai sai ibi mutumin kawai sai bar garin su ai kawai kuna nuku wai shallow minded mutane ne ke yin irin wannan mun san aka suke faɗa irin a zamanin yanzu ko wa mu'adatul kuffar kuma wannan da ya wautar da rashin gawayewa da rashin fahimta wai shine ya haifar wa sahabbai suke gaba da kafirai kun ga manyan abubuwa guda uku imani da Allah da manzansa ko hijira da mu'adatul kuffar duk waɗannan manyan ayyukan da ake shiga aljanna ta hanyar su abun munafikai wauta da rashin wayewa da rashin fahimta da rashin basira
wal aql indahum yaqtadi bidda dalik
wai hankali ai yana hukunta sabanin haka in dai da suna da hankali suna da wayewa to ya kamata a ce ba haka suke ba ya kamata su saba wannan umarnin sai sun yi amfani da hankalinsu sun ga komai kurukuru sannan su yadda da shi
la hawla wala quwwata illa billah
fa nasabuhum ila as-safh sai suka dangana su zuwa ga wauta suka ce musu wawaye wa fi dhunnihi kuma a cikin haka din annahum su kuma ukala wasu sune masu hankali sune yan binne sune wayayyu su suka san ciki da wajen abubuwa sune waɗanda komai suke fahimtar sa yadda ya kamata a fahimce shi an bar jona in ji muna dukkan kenan arbabul hija wal nuha ma'abuta karfin hankali da ra'ayi mai kyau duk wannan da hija da nuha bin ma'anas kulin nuha kulul hija kamar yadda zuwa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فرد الله بذلك عليهم سي الله مدفكي مسو ردي يمير مسو أمسا يمير مسو مرتني مي كرفي وأخبر كم يباد لبالي أنهم كي وصو منافقنا هم السفهاء سوني واوعي بس أحبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم لي واوعي على الحقيقة وتو حقيقة للمك لأن حقيقة السفه لأهلسي درشم فهمتا درشم وايوا da rashin wato basira mai tsawo da kuma rashin zurfin hankali hakikaninsa shine jahlul insani bi masalihi nafsi jahilcin mutum da wato maslahar kansa ko a ce mutum bai san maslahar kansa ba akwai wanda ya kai shi rashin wayewa me ma'anar maslahar kanka wata ba ko mu wani tambaya me maslahar kanmu akan kowane abu ba a addinance maslahar mu ita ce me mai da'a ga Allah wanda ya aiko da wannan addinin cewa a yi da'a gare shi saboda me dan shi ya halice mu shi ya halice san mai da ƙasa shi yake arzuta mu babu kuma wanda ya taba wannan da'awar ba wanda ya taba rubuto mana takarda ya aiko shi kai ku zo ku bauta mini ni ne na halice ku ko akwai mun taba samu a shake nan a hankalce ba mu da hujja in ba mu bi wannan sakon da ya zo ba kuma sannan ya zabi mutumin da ya fi kowa gaskiya a duniya sai turo shi ya ce ka je ka gaya mutane su bauta mu kuma ga sako aka ba shi littafi in mu masu son maslahar kanmu ne ai shine mu gaskata wannan sakon saboda wanda ake bautawa din nan ya gaya mana yana da wuta yana da aljanna kuma manzon nan da ya zo in mun ce wai ba za mu yarda da iya rubutun da ya zo da shi ba ya zo mana da mu'ujizozi abun masu hankali mu'ujiza ita take bayyanewa take bayyana banda dalilai kawai mu'ujiza ake gani a gane cewa annabi na gaske ne gun kawai ma masu amfani da hankalinsu ko annabin nan sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa karatu ko rubutu ba ya rayu 40 cikin mutanensa bai tafi wani guri ba a cikin garinsu ya rayu duk an san farkon rayuwarsa da ƙarshen rayuwarsa komai da halayensa har mutane suka ce kai wannan amintacce ne ba a taɓa ji yayi ƙarya ba ko sai gashi ya zo da littafi a cikin littafin nan mahalicci da ya halicce mu mai ci da mu mai shayar da mu yana ba da labari a cikin littafin cewa shine yayi kaza shine yayi kaza shine yayi kaza dan haka a zo a ba shi haƙƙin bauta a bauta masa shi kadai ko idan aka nemi meye dalilin da zai sa mu yadda da wannan sako sai a ce ai gashi shi kansa wannan littafin da aka zo da shi ya isa mu'jiza babu wanda ya taba zuwa da irin wannan littafin shine alqur'ani duk basirar mutum duk fasahar duk iya zancen sa to ba wanda ya iya taba yin irin qur'ani kuma ba za a taba yi ba a duniya ta tashi to sai gashi ya zo da wannan sako kuma sannan an rayu da shi an ga yadda wato wasu abubuwa na ban mamaki suke faruwa yana tafi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana an je wani guri an kawo musu abinci abincin nan dan kadan ne ba zai isa mutum da kadan ba amma yana fara shin sai shi kowa zai zagaye a ci sai da kowa ci abincin nan ya kushi bayan da an tsorata ana cewa a bar ruwa ne da wani manzon nan shine wata ran ana neman ruwa an rasa wanda zai alwala yana alwala yana zubo da ruwa yana zubo ruwa a tafin hannunsa sai ruwan nan ya ci gaba da zubowa a hannunsa ta yatsun ta tsakanin yatsunsa kowa ya ɗebi ruwan nan ya alwala da shi ba a taɓa samun ɗan adam ya zo da irin wannan ba a takaice wannan na san kun san su misalai ne nake ba wa mutum in dai hankali zai bi ya yadda da wannan kuma ya ce ya san maslahar kansa to bai kamata ya ƙaryata wanda ya zo da irin wannan tunda na farko ba shi da hujjar da ta rusa abin da ke cikin Qur'ani ba shi da fasaha da zai iya zuwa da wani sakon da ya kai Qur'ani ba shi da mu'jiza shi tasa da zai irin ta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk wanda yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zo bayansa ba shi da hujjar ya inkarin annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashe maslahar mu a hankalce ita ce mu bi abin da ya zo da shi mu yadda kar mu kokontansa kuma don mu shiga aljanna wannan shine mun yi hankali kuma sannan in maslaha ce ma ta duniya yau maslahar ka ta duniya shine a ce misali ka san in ka ci guba zaka mutu ko to ashe idan kana da hankali aka baka labarin cewa in ba kai kaza ba za a yi maka azaba to in kana da hankali ya kamata ka dauki wannan kin yin kaza din kamar cin guba ko ba ka bai tunda kowa ya san abin da zai cuce shi shi yasa kun ga wannan shine da kawo marhalan mu ƙara gane farkon wannan sura inda Allah mulki magana akan alladheena yu'minuna bil ghaibi bambancin masu imani da gaibi da wanda basu imani da gaibi ba dama a irin wannan abin ne ku mu musulmi da muka yi imani da gaibi mun karbi duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wanda bai yadda da wannan ba kuwa yana neman wani ƙarin bayani yana neman ƙarin hujja abinda aka gudu shi bai ishe shi ba shi yasa sai ya ga cewa waɗanda suka yadda da iya wannan abin da aka kawo kamar wawaye ne basu yi hankali ba ina ba dan gurje ne bayan kuwa su waɗannan munafikai su ne wawaye a dalilin kasancewar ba su san maslahar kansu ba kun fahimci abin da yake so a fahimta sai Allah ya kyauta mana
فرد الله عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضره
mutum a ce bai san abin da zai masa amfani ba ai ya fi kowa rashin hankali ya fi kowa zama wawa yauwa tun daga abin da zai masa amfani ma bai san shi ba sannan kuma a kokarinsa wajen cutar da kansa ko kuma abin da zai cuce shi maimakon ya zama cewa yayi kokari yayi dawainiya wajen abin da zai amfane shi alama ce ta cewa yana da hankali idan ka ga yaro ya dauki wuta zai sa a bakinsa ai dole kai hukunci cewa alama ce ta bashi da hankali ko ba haka bane dama ba kuma ba za a yi mamaki ba amma idan ka ga babban mutum in ba matsafi bane da yake so ya nuna muku cewa yana da tsafi ko ba haka ba haka kawai zai dauki wuta sa a bakinsa ai kun san to ba mai hankali bane to haka abin yake duk mutumin da bai san abin da zai amfane shi ba bai san abin da zai cuce shi ba maimakon ya bi abin da zai amfane shi sai ya daina bin abin da zai cuce shi zai ya cutar da shi to ka san cewa ba shi da hankali to ka kenan ashe munafikai su ne waɗanda ba su da hankali su ne wawaye su ne wato waɗanda ba sa fahimtar abubuwa Allah madaukaki yake ba su wannan radadi
wa hadhihi sifatu muntabiqatun alayhim wannan sifa da aka faɗa ta tabbata a kansu gaskiya ce wa sadiqatun alayhim gaskiya take ta tabbata cewa lalle ta dace da su kama annal aqla wal hija kamar yadda hankali huwa ko wannan ba ko din ko yace kama annal aqla wal hija ma'rifatul insani bi masalihi nafsihi dan adam ya san maslahar kansa wannan shine yana da hankali kina abin da ke nufi
a wani rubutun na ga abin da aka rubuta shine
kama annal aqla wal hija mu'arrifatun al-insana bi masalihi nafsihi suna ilmin samun ilimi a hankali a ce mutum mai hankali ne to hankalinsa yu'arrifuhu yana ilmantar da shi yana fahimtar da shi bi masalihi nafsihi
in ka karanta wancan karanta wannan duk dai nusakhul sa'di sun zo da wannan na ji wanda ke hannun ku kila wancan ne ko
bai ala ayi halin fahimci wannan والسعي فيما ينفع hakanan ka samu mutun yana kokarin ya samu abin da zai masa amfani kada a ganka kana neman abin da ba zai cuta da zai amfane ka ba bal cutar da kai ma zai wa fi daf'i ma yadhur hakanan yayi kokari wajen abin da zai tunkude abin da zai cuce shi wa hadhihi sifatu wannan siffar ta cewa mutun ya bi abin da zai masa amfani ya aikata ya nemo shi ya san ayi ya dawainiya dan samun sa haka nan kuma ya kauda abin da zai shutar da shi to wannan siffar muntabiqatun ala sahabati wal mu'minina ita ce take hawa ta haukan tayi daidai da abin da ke tare da ko kuma halin mu'minai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ashe ma'ana sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam ba su ne wawaye ba su ne wayayyu ba wawaye su suka fahimci maslahar kansu su suke neman abin da zai musu amfani su suke gudu daga abin da zai cutar da su shi yasa ma suka bar kafirci suka barbarta bautar gunki suka komo gun wanda ya kira su a bar bautar gunki a koma bautar Allah an bai ji wannan cikakkiyar wayewa kenan shi yasa waɗanda daga cikin abubuwa da na tuno da ila da zafa ta su cikin abin da ke taimakawa wajen raddi ga tunanin masu cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi ridda bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani na tambaya na cewa to da suka yi ridda wannan addini suka koma ko kuma da wannan addinin suke sai suka bari suka koma wani addini da suna kan wani addini ne ya sunansa sai suka dawo musulunci har suka yaki suka yada musuluncin nan musuluncin da ya daidai Qur'ani da bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi aka gani shi ya je kasashen duniya suka yi imani a sakamakon haka ko wani abu ne daban ko da suka yi imani sun koma addinin iyayensu na gargajiya sun koma maka sun dawo da bautar Lata da Uzza wannan shi ya kamata su yi inda sun bar addinin Allah ko ba haka bane idan da lokacin da suka shigo suka ce suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya suke munafikai ne ba da gaskiya suke ba alugungumai ne to da abin da za su yi lokacin da annabin ya mutu sallallahu alaihi wasallam da sai su koma su dawo da daular su ta Makka da Qurayshawa da kyamar duk wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka za a yi ko ba haka za a yi ba a hankalce dai inda hakan ne to ba su yi haka ba maimakon su yi haka sai suka rungumi wannan karantarwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai ta inda a zamanin annabin ma ba ta je ba a'a kun ji ya za a yi hankalin mutum yin waɗannan abubuwa cewa mizanin da ko kuma in ce mutumin da ya kirkiro irin waɗannan akidun to hankalinsa muhtal kun san muhtal wato ba shi da mizani hankalinsa ba mai mizani da hankalin mutum mai mizani ne ba zai faɗi waɗannan abubuwan ba shi yasa kamar yadda Ibn Taymiyyah ke faɗa ba a samun kaga irin wannan ra'ayoyin sun karbu a inda musulmi suka san meye musulunci suke karanta Qur'ani suke karanta maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a je ƙauye inda mutane ba su san komai ba to kana kawo musu kissa kai kuka a gaban su an zalunci wani an yi kaza shikenan sai mutane su ta zagin mutane su ta la'anta kuma su la'anci fiyayyun halitta bayan annabawa waɗanda saboda dalilin su muka samu wannan addini dan haka akwai buƙatar bayan karatu mutum ya zama hankalinsa yana da mizani yana da adalci Allah ta madaukaki ya ƙara mana adalci ina ne yace wasa'ihu a yawwa sai yace wasadiqatun alaihi wannan siffofi suna tabbata su abun gaskiya ne akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fal ibratu bil awsaf wal burhani la bid da'awa al mujarrada yace dan haka abin lura ana lura da me siffofin mutane ne da burhanin da ke tare da su hujjojin da ke tare da su ka kalli siffar mutane me suke faɗa me ce ce hujjar da suke tafiya akai ba wai ta hanyar bid'awa kawai ba ad'awa mujarrada wato da'awa kawai mujam'in da'awa ne ku bambace akwai da'awa da kuma da'awa duka dai haka ake faɗa da baki da'awa da'awar mutum ita ce ya kirkiri ko ya ce wani abu nasa ne kun ga ko da Hausan ma dai haka ake cewa ko ko akwai wani lafazi zaki faɗi da'awa da'awa ta kotu ka je ka kotu ka yi da'awar wani abu naka ne to shi ma larabcin ne amma dai an bashi wannan ma'ana ana cewa ikirari ko ya je ya yi ikirarin cewa wannan nasa to amma abun balarabe ikirari daban da awa daban yau to almuhim da'awa dalun da ainun da wawun da alifun maksura ita ce wannan ta kotu akwai kuma da'awatun kira ko addu'a yau shi kuma wannan dalun da ainun ne da wawun sai takuri mu mu ji wannan yau ka bambance don haka wannan
الدعاوى جمعين وانتن دعوان متن يدعوان ابن دباش دهوجة اكي شيء سايا وصف تاتد المجرد مجرد عن الدليل والبرهان كينا ودباش ده دليل باب والبرهان ده دي كاري جا يكارا متكرفين ده دي ساتسايا اكفة حتى اي توري وان ابو ان دبائي تبا يسي والاقوال الفارقة لا بالدعاوى المجردة والاقوال الفارقة hakan wato itibari ana lura da sifa ne da hujja ba da da'awa wanda ba ta da dalili ba hakan ba kuma maganganu ko loko da ba komai a cikin su ba shine fariga inda ke ba komai kawai shirme ne in an ce kalam fariga magana marar fa'ida mutum ka fada ina ma a ce kai shuru shine abin da ake nufi da kalam fariga to ثم قال تعالى سنة الله مكيشي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون إذا سكى هددا وأن سكى إيماني ثم بطولك مثلا قوسوا مثالي وأن سنة داولة كاسوة أن هدوا أنيا سيكا قام مني سنكروا دمنا فكي ina wani ya gaji ya fara ai muna nan muna tare da ku an dawo da karatu ne mu ma muna nan za a ji komai tare da mu ake wa idza khalaw ila shayatinihim amma idan suka koma suka kebantu shine khalaw suka kebanta ila shayatinihim zuwa ga shedanin su duba lafazin da Allah madaki amfani da shi ila shayatinihim malam ya fassara an cewa ru'asaihim shugabannin su waɗanda suke ne jagororinsu sun suka haɗu shi kai daga ina suke in ce ba da gun waɗanda suka haɗu ba ina rana da su ai ba da gun su nake yau in suka haɗu da shugabansu abinda zai faɗa kenan kalu sai su ce inna ma'akum ai muna nan dai yadda kuka san mu dinnan muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'una ai mu kawai izgili muke waɗancan da kuka cewa mu ce muna tare da su la ilaha illallah haka muna fiye ki Allah ya ce Allah ya stahzi'u bi Allah yana izgili su da su suma ba sun yi izgili da Allah ba ba sun ce suna istihza'i da su ba to Allah madaukaki maimakon ma ya ce zai ba mu'minai umarni su izgili da su kun bai ji wannan domin su mu'minai suke izgili ko amma fil haqiqati sun yi izgili da Allah suke izgili domin shi ya san me suke fada shi ya san zuciyar su to sai Allah madaukaki ya ce Allah ya stahzi'u bi Allah yana mayar musu sakamakon istihza'insu lafazin istihza'i anan Allah madaukaki shi ya faɗa wa kansa ko cewa yastahzi'u bihi to ana faɗar sa ba da itlaki ba ma'ana yana cikin siffofin da ba a itlakin su ko ka ce daga cikin siffofin Allah a ce almustahzi'u ba ko sunan sa almustahzi'u a'a amma sai a ce Allah yastahzi'u biman yastahzi'u bihi yana izgili ga wanda ya masa izgili haka yamkuru biman yamkuru bihi ko yakidu liman kada lahu ko yakidu lahu mun ban ji wannan yawa ma'ana duk sai a fade shi da irin siyakin da zuwa Qur'ani Allah yana mai musu sakamakon abin da suke ni saboda Allah madaukaki duk abin da a ka'idar ilmin tauhidin asma'i wa sifat na Allah madaukaki al asma'i wa sifat kai duk abin da la yahtamilu madhan wa sana'an to ba a dangana wa Allah madaukaki ko kuma duk abin da yake yashtamilu ala almadhi wa ala adh-dhammi to shi ma ba a dangana wa Allah mun fahimci wannan duk siffar da idan ana iya amfani da ita ayi yabo ana iya amfani da ita ayi suka to ba ka dangana wa Allah madaukaki ta mun fahimci wannan misali shi yasa baya cikin sunan Allah ka ce masa al-muridu daga cikin siffofin Allah akwai al-irada mun gane amma baka kallon siffar irada din nan ka fitar masa da suna kace sunan Allah al-murid li'anna al-iradata tanqasimu ila qismayn qad takunu iradata khairin wa qad takunu iradata sharrin fa kullu lafdhin yahtamilu al-madha wa thana'a fala yajuzu itlaquhu ala Allah tabaaraka wa ta'ala mun gane duk lafazin da zai iya ɗaukar wannan za a iya yabo da shi za a iya munanawa da shi to ba a dangana wa Allah ba a kiransa Allah madaukaki da shi a matsayin suna amma matsayin sifa an san Allah madaukaki la yuridu illa khair kuma da ma san yana faɗa mana yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da muka wanta waɗannan haka nan baka cewa daga sunan Allah akwai al-mustahzi ngani wannan ba a iya daukar wannan suna daga nan kuskure ne wannan to baya ciki domin haka nan baka iya kiran sunan Allah al-makir ngani saboda me mai makirci ba lalle ya zama cewa bayan an masa ne yake sakamako yake ramawa ba kaga nan adalci ne ko ba haka ba zai iya yin insha'i yayi daga kashin kansa ya cuci wani yau don haka ba a siffanta Allah mun ji a bashi waɗannan sunaye a daga waɗannan lafuffa amma dai hakanan ba a cewa ba a ambatar Allah madaukaki da wannan ma'ana ana cewa Allahumma Allah tabaraka ta'ala yastahzi'u liman yastahzi'u bihi kar a kore lafazin shi ma ba tawili bane ina ne wuri yace Allah yastahzi'u bihim ko na wayasudda wayamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kuma sannan yana kara musu a cikin wato batun da suke fagawar da suke ya'mahuna suna dimuwa Allah manki zai kara musu dimuwa cikin wannan bata nasu to malamin yace hadha min qawlihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wannan maganganun da suke suna cewa inna ma nahnu mustahzi'un qalu abinna idha wa idha laqu alladhina amanu suna cewa qalu amanna ko wannan amanna din da suka fada malamin yace yana daga cikin irin kaulin da suke yi bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim abin da suke fada da baki wanda ba cikin zuciyarsu cewa da suka sun imani daga cikin sun imani ashe ba shine a zuciyarsu yau abin da malamin ke so duk wani kin wazalika annam domin su idza istama'u bil mu'minina in suka hadu da mu'minai aqharu annahum ala tariqatihim sai su bayyana cewa suna tare da su akan hanyar su suke wa annahum ma'ahum suna tare da su fa idza khalu ila shayatinihim in suka koma zuwa ga shugabannin su ai ru'asaihim wa kubara'ihim fi sharri wajen sharri shugabannin su wajen sharri jagororin su qalu sai su ce inna ma'akum fil haqiqati ai a haqiqanin lamari tare muke da ku eh wa inna ma nahnu mustahzi'una bil mu'minina mu kawai mune wa mu'minan nan izgilanci ne kai da mu su wawaye da Allah ba mu da su me yau shi zaka da magana wannan abin da suke ai su ma san ba haka muke ba misali wa idharina lahum muna bayyana musu anna ala tariqatihim cewa mu muna kan hanyar su fa hadhihi haluhum al baqinatu wa adh-dhahira wannan abun shine halin su na zahiri da batini a ina suka faɗi wannan halin nasu na zahiri da batini kun fahimci wannan bincin abun wa suka faɗi wannan halin nasu na zahiri da batini ko kun Allah ne ya ba mu labarin sa ko domin abun mu'minai cewa suka yi suna tare da su da suka dawo gun waɗannan kuma sai suka gaya musu har yanzu kusan sun fi gaskiya abun waɗannan ko ba gaba ne ma'ana sun fi gaskiya abun ƴan uwansu kafirai domin sun faɗi abin da ke cikin zuciyarsu cewa izgili suke waɗancan kuma dama shine haƙiƙanin abin da suke yi din kuma cewa suna tare da waɗannan kafirai to nan kun ga inda gaskiya ta su take bayyana la ilaha illallah akwai wata magana da Ibn Taymiyyah yake faɗa rahimahullahu ta'ala yake cewa babu mutumin da zai yi wata ƙarya ya zama cewa ƙarya ce ya shaharar da ita an san cewa wani ya ce kaza kuma abin nan ba gaskiya bane yace wallahi sai ta bayyana kafin ya rasu ko wani abu sai ta bayyana a falatati lisani da kuma fuskar sa yadda fuskar sa take in yana ma maganar kana kallon sa zaka gano akwai wani abu da ba daidai ba ko ba haka bane in dai mutum ƙarya yake shi yasa akwai wani wasu masu karanta psychology sama criminology in sun zo wannan karatun a cikin masu yan sanda CID da sauransu suna ana cewa su karanta wannan saboda ta hanyar motsi kawai da yadda mutum zai bada amsa da irin reaction din da zai yi idan aka yi masa wata tambaya duk za su gano shi za a ce in kun je kar ku tambaye shi kaza saboda yana cikin abin da yake dadada masa da rai ko kuma kar a tambaye shi a lokaci kaza a tambaye shi a lokaci kaza duk waɗannan abubuwa suna taimakawa yanzu nan sai ka gane inda mutum ya dace to wanda bai wannan karatun ba ma Allah madauki yana ganar da shi idan kai ƙarya ka ne masa magana yana ganewa cewa kai wannan ba da gaske bane kuma shi yasa lokacin da mutum yake magana da gaske kaga cewa ko wanda yake daga zuciyarsa take fita zuwa wanda yake wa magana sai ka tafi shiga zuciya saboda an fi gamsuwa cewa wannan fa da gaske maganar nan ta sarki shi yasa wanda ya iya yaudara zai iya temporarily haka zai iya amfani da yaudararsa ya yaudari mutane ya iya drama a fuskarsa ya gyara zance ya gyara fuskarsa yadda a lokacin za a fahimci wani abu sabanin yadda yake, to amma duk lokacin da ya sake zuwa ko zai maimaita ko kuma ku tambaye shi akai ku gani, to za ku gani a lokacin za a gano wani abu akwai alamar ƙarya ciki. Dole maganar haka take, da duk lokacin da wanda ba akan magana ta daidai yake ba, Allah madaukaki baya barin sa, yana tona mutane su gane cewa wato abin da yake fada ba har zuciya yake ba. Qalu inna ma akum fil haqiqati wa inna ma mun ga wannan ko sai shi anna ala tarkati fa hadhihi haluhum batinatu wa zahira wa la yahiqu al makru sayyi illa bi ahli shi ko mummunan makirci makirin makirgin ko yawa makircin da yake mummuna ne an masa tattali na ai mugunta, to dama baya kewayowa ya tattaro ya hado da ya ritsa kowa sai wanda ya yi shi, ko kamar yadda ake cewa ne a ranar mugunta ko kowa ka yi ya gina me ake cewa kowa gina ranar mugunta ya ci da shi ko yawa kowa ya tona ranar mugunta ya ci da shi. To ila dai Hausa tawali ta kama hanya ta tattali, amma dai kun fahimci abin da ke nufi, to amma kun ma kasa tayi yau a qala ta'ala sana Allah madu kice Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim yamahun, malamin yace wa hadha jaza'un lahum ala istihza'ihim bi ibadihi, wannan Allah madu kice ya fada musu dan sakamako ne na istihza'i izgilancin da suke wa bayinsa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke famin istihza'ihi bihim, to shi kuma ta bangaren istihza'in da izgilin da Allah madaukaki yayi musu shine an zayyana lahum ma kanu fihi, sai ya kawata musu abinda suke kai min ash-shaqa'i na tabewa da hasara wal halati al-khabitha da mummunan hali, wannan mummunan halin da suke ciki sai Allah madaukaki ya zayyana musu shi ya kawata musu sai su ga kaman ita ce hanya mai kyau, ai su ne wayayyu, su ne suka san yau, su suka fahimtar komai a ka'idoji irin na hankali, sai kaga suna rayuwa kansu haka suke a hatta zannu annahum ma'al mu'minin, har sai sun zaci cewa suna tare da mu'minai, wato su rika ganin cewa eh suna tare da mu'minai din a zahiri, lamma lam yusallit Allahu al-mu'minina alayhi, me alamar bayyanawa suna tare da muminai suna wancan izgilin amma Allah madaukaki bai sallaka muminai, ma'ana bai dora muminai a kansu a ce an tona musu asiri an yake su an mun ji maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi a da ake da aka kama munafiki yana cewa sun yi kaza sun yi kaza, me yasa ba za a kashe su ba, sai ce yana tsoron kada mutane su rika cewa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaqtulu ashabahu, yana kashe mutanensa nan ma su ashabahu bil ma'ana lugawi yake, don shi ya san waɗannan ba tare da shi, don ba zai yi Allah ya bashi labari cewa ba sa tare da shi kuma sannan a zo ya kira su ashabi, idan ka ce annabi yana nufin a lokacin da yake yaqtulu ashabahu yana nufin sahabbansa wanda suka yi imani da shi, to ka ce bai fahimci alqur'ani ba, kun fahimci wannan abin da kike so ku gane cewa tunda Allah ne bai bashi labari cewa akwai munafikai suna nan, suna nan kewaye da kai, kuma aka ce aka ce su yace a'a baya san mutane can nesa wanda ba su san halin da muke ciki ba, su ce annabi yana kashe mutane sa, ka kalmar ashabuhu ashe ba za ka fahimce ta a matsayin ana nufin sahabbai masu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Abubakar da Umar, mun gane wannan yau, domin inda su ake nufi to ashe kenan bai fahimci duk abin da aka ga masa cewa akwai su ba, mun gane wannan. Allah subhanahu wa ta'ala bazai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bazai irin wannan rashin basira din, tunda ya fadi yaqtulu ashabu, to yana nufin ashab bil ma'ana lughawi, ma'ana wanda suke tare da shi, mutanen da suka zo suka ce suna bin sa bai kashe su ba, abin da yake nufi kenan, domin da ma la yutasawwaru aqlan an yaqtula amthal Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, ba zai yiwu ba a ce a hankalce abin da ake nufi yana nufin kashe waɗancan su Abubakar Umar da Usman da Ali, ba su ake nufi ba, amma maslaha ce ta da'awa a farkon lokaci waɗanda suka zo tare da manzon Allah suka nuna suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauki matakin ya kashe su, shi yasa Allah madaukaki abin da ya bada umarni tsakaninsa da su shine ne wajahidhum bihi jihadan kabira, ka yaƙe su da shi Qur'ani, dan haka shi yasa malamai suka ce a bangaren da'awa yaƙar munafikai ana yin ta ne da hujja, duk mutumin da ya shigo cikin musulmi yace yana cikin su sannan ya zama cewa ba tare yake da su ba, yana hulɗa da wasu
yana da wata aqida daban ba wannan ba, yana tare da kafirai a koyi, to abinda za a yi hulɗa da shi shine ya kassa da Qur'ani da hujja da wa'azi da jan hankali tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi, mun fahimci abin yau ba kashe su za a yi ba. Ku duba lokacin da aka je yakin Tabuk, waɗanda aka samu a zamanin lokacin da waɗanda su Ka'ab bin Malik wasu je da shi da mutum biyu da suka yi takallufi babu kuburi, kafin Allah ya saukar da cewa an gafarta musu an tuba an karɓi tubansu, me aka yi musu? An musu mu'amala. Kaga da an ce hukuncin munafikai ne, an san hukuncin munafikai, kuma an ce a kashe su ko a musu kaza da an ce a musu kaza, amma sai aka yi zama cewa ba a yi musu sallam, ba a amsa musu sallam. Ka'ab bin Malik yace zai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama, yace shi dai yana kokonta ko annabi ya motsa bakinsa ko bai motsa ba, ko ba haka ba, ma'ana an amsa masa sallama ne ko ba amsa masa ba, saboda kaga wannan shi kada ya ishe mutum azaba in yana tare da mutane a hali a zuciyarsa ba haka yake ba. Allah ya sauke da haka ku a nemi munafinci can a wani wuri ba gun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Munafikai sunan su munafikai, me yasa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sirranta wannan hatta sunayensu da siffofi su ga Hudhayfa ibn al-Yaman? Ka sirranta musu nan lokaci ba a bashi umarnin ya kashe su ba, yauwa don maslahar dawa ba don wani abu ba. Don haka mutum ya zo yanzu kuma bayan an san waɗannan ayoyi, ni abin da ke so dama ku gane waɗannan ayoyi ba sai da aka saukar da su ba kuma aka samu waɗannan mutane, ko kuma an saukar da su sannan aka same su, ko kuma an samu mutanen sannan aka faɗi halayensu, aka faɗi waɗannan halaye da suke bayanin halinsu, amma sun ci gaba da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ne ko ba haka ba? Bai ɗauki matakin ya kashe su ba. Me ye dalili? Cimar musu saboda maslahar da'awa kamar shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To ashe kenan lafazin da ya faɗa a wancan zamani ya ce ashabi, to baya nufin sahabbansa wanda suka imani shi, mun gani? Domin ya san a cikin wanda suke tare da shi din akwai mutafikai. Idan ka ce yana nufin sahabbai ne gaba ɗaya, saboda a lokacin bai san akwai waɗannan mutanen ba, kamar yadda su waɗannan suke cewa bayan annabi ne su suka aka san cewa su mutafikai ne, ashe kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su bai san su mutafikai ba. Ko ga shi Allah madauki ya gaya masa siffofin munafikai, kuma har ya gaya wa Hudhayfa ibn al-Yaman, kuma bai faɗi Abubakar da Umar a cikin su ba. Mun gane wannan abu? Shi yasa wato waɗanda suke faɗin waɗannan maganganu daga cikin hanyoyin hankali da suke nuna rashin hankalinsu shine akwai tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan. Tuhumar annabi ne ka zo ka ce yana zaune da mutane ya yi shekara 13 da su a Makka, ya zo ya yi 10 da su haka a Madina, shekara 23 kenan, ko kuma bai fahimci halinsu. Matarsa yana zaune da ita a gida, su kwana tare, su tashi tare, ya koya mata addini, ya yi wasa da ita da dariya, bai taɓa ce mata ke kafira ba ce, wai bai san kafira ba ce, amma bayan ya rasu wasu wasu suka gusu yamma cewa kafira ce, mun dace ka ce. Wannan abu ku riƙa auna abin fa da yadda waƙi'in rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waƙi'in rayuwar sahabbansa da waƙi'in rayuwar waɗannan manyan bayin Allah insu Ali ibn Abi Talib, su da ita kanta Fatima da ƴaƴanta Al-Hasan da Hussein, ya saki mu'amala da waɗannan mutanen ne tukuna. Aikin su mu'amalar su ita ya kamata ta zama hujja ga duk wanda yake rabin su. Allah ko ba haka ba? To dukkan su sun girma waɗannan mutanen, sun girma Abubakar, sun girma Umar, sun girma Uthman, sun zauna da su lafiya, su ne manyan waziran su. Lokacin da mutane suka zo masu kashe Uthman radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib shi ya tura Hassan da Hussein su je gida su kare su. Ko kusa wannan a cikin a tarihi ba? Yace su je har aka ce a fita man ya bada umarni a yaƙe su waɗanda suka zo kashe shi, ne yace a shi dai akan maganar mulki ba zai yarda a zubda jinin wani ba, a bar shi in sun zo sun kashe shi shi kenan, ya samu shahada. Akai ya bada umarni a yaƙi waɗannan ƴan tawaye ne, yace shi dai gaskiya baya son a ce a zamaninsa an raba kan musulmi har an yi kisa tsakanin musulmi mai cewa la ilaha illallah da musulmi mai la ilaha illallah. Shi yasa abin kare bai har suka shigo gida yana zaune yana karanta Alkur'ani, suka sale suka kashe shi, su kawar jawa ke mun ga tun a shaida a ce akwai wata gaba tsakanin su Aliyu da su Uthman, ai ba zai tuna kowa ne kan shi haka ne, da sai cewa ba shi su karasa shi na zo mun shi ba shi ne zuwa kansa da yake zalunci. To su da suke tuhumar sa da zalunci a zamanin yanzu ya kamata su tuno wanda suke da'awar suke bi, to ba wannan ba shi ne halinsa ba, mutumin kirki ne, bawa ne na Allah, mai adalci ne, kuma tarbiyyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sulkinsa. kun ga shi ba zai yiwu a ce ya bi wani tsari ko wata hanya da ta saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama.
Ku karanta littafin da malamai suka yi magana akan waɗannan abubuwan, ina ƙara jin hankalinmu a samu ɗan uwa su zauna su yi takhassusi cikin wannan ilimin mas'ala, a karanta wannan abin karatu na sosai, yawwa kar ai wasa da wannan, domin fitina ce da kana ga kamar wasa-wasa ba ta da wani abu, sai ga shi mutanen da har mutum zai je ma ya zauna a koya masa a makaranta ya taɓa zuwa karatu ba ko boko ko ba boko ba, har zai iya ɗaukar irin wannan tunani. Idan ba wanda bai san komai na musulunci ba, kwata-kwata bai san komai na musulunci ba, ba wanda irin wannan abin zai shiga hankalinsa, sai idan akwai mummunan nufi. Amma in ba haka ba, ka ɗauki misali yanzu Qur'ani yadda yake fassara kowane irin yare ne, ka ba wa mutumin da bai taɓa zama musulmi ba, ba musulmi ba kwata-kwata, ko kirista ko yahudi ko me, ka ce dan Allah ya karanta maka wannan littafin daga farko har ƙarshe, sai ka zo ka tambaye shi me zai fahimta daga wannan littafin, menene ya fi komai muhimmanci sakamakon abin da ya karanta, wallahi zai ce maka tauhidi ya fi komai muhimmanci. Ka tambaye shi akwai maganar wani zai shugabanci bayan annabi an faɗa sunansa, zai ce wallahi babu wannan magana. Wannan kuma littafin a kansa ne, kuma a ƙarƙashinsa Allah maɗaukaki zai ba wa mai wanda ya cancanci lada, a bashi lada ya shiga aljanna, wanda kuma bai cancanci lada ba sakamakon ya saba wannan littafin kawai za a sa shi a wuta. Kun fahimci wannan? To waɗannan abubuwan gaba ɗayansu ba za ka neme su a cikin Qur'anin Allah ka same su. Kun fahimci wannan? Haka ba zai yiwu a ce Allah yana nufin wannan aƙidin da ake kafirta mutane a kansu, a kafirta Abubakar a kansu, a kafirta Umar, a kafirta Uthman da Aliyu, a ce Aisha fasika kafira, duk a ce wannan abun wai a cikin addini da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, gaskiya wannan abun ba a kai ce a hankalce, ba wai maganar wai kai karatu ba kawai, in kai ne adalci ne aka ce wannan shi ne aƙidar irin waɗancan abubuwan, to za ka ce wannan abun wallahi ba zai yiwu ya zo daga Muhammad ɗan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya kyauta. To ina zan tsaya saboda abin da eh akwai nan bai karasa ba, akwai tambayoyi da zan zo insha Allah kan sai, hatta zannu anna umma almu'minin lamma lam yusallitu Allahu almu'minina alaihim wa min istihza'ihi bihim yawm al-qiyama, rana tashi al-qiyama kuma akwai wani izinin da Allah madaukaki zai musu su munafikai, ya yake an yu'tiyahum ma'al mu'minina nuran zahira, Allah madaukaki zai ba su wani haske na zahiri tare da mu'mini, mu'minai suna tafiya da hasken su, rana tashi al-qiyama haka mu'minai za su zo da haske a gaban su, kowa yana bin hasken sa, yau sai a sa mu'minai su ma suna bin wani haske suna tafiya. فَإِذَا مَشَى الْمُؤْمِنُونَ بِنُورِهِمْ suna mu'mina suna tafiya da hasken su, kowa da haske a gaban sa, kamar a ce a tsananin duhu ne a sa maka toshi lan agoshin ka tana haska ma inda zaka, nan da nan kai tufi'a nurul munafiqin, yau sai a buce hasken munafiqai, ya zama cewa fitilar tasu ko hasken da aka samu su sai ya tafi a neme shi a rasa, ba sai su zama a cikin duhu ba, yau وبقوا في الظلمه ونزوا اشكن بين الدوه بعد النور بين wannan haske متحيرين suna cikin dimuwa, فما اعظم الياس بعد الطمع, me yake girman ma'ana irin yasin da mutun zai samu fidda kauna da yanke zuciya, da fidda zuciya kai da yanke kauna daga samun rahama bayan da ya sare zai samu, ai kaga ba izgilancin da kai wannan, ko kama sun zo tashin kiyama da sun sa'a, to ashi kenan ina wanda suka zama tare da mu ne, sai ce to ku to sai da suka taru sai ce to bismillah kowa zai shiga aljanna da su da mu, an kama hanya kowa da hasken sa yana bi can su dip sai suka nemi haske suka rasa, sun kwantar da hankalin su sun nutsu cewa sun kama hanya aljanna za su je su shiga, ko cewa yaudarar da suka yi a duniya ta ci nasara gashi ma ba abin da ake musu, to shi kenan sai hasken sa ya tafi, sai ce ku kama su, sai aka kama su daidai, wani izgini ne kai wannan, to shi ne abin da ke, kuma babu wato ya'si fidda kauna da fidda ran da mutum zai yi bayan da ya sare, ai ba wanda ya kai shi irin wannan girma, shi ne abin da malamin ke sai yake cewa fama azama al ya'si ba'da tama yunadunahum alam nakum ma'akum, domin wannan a cikin suratul mujadila ba ko
suratul hadid na'am Allah madaukaki ya fada cikin suratul hadid cewa yunadunahum sun ga bigan su da kiran mu'mini sai to kudan tsama kai kudan saurara alam na kuma akun ba tare muke da ku bane eh kalu bala su mu'mini su ce yi walakinnakum sai dai ku fatantum anfusukum ku fitin kawulan wa tarabbastum ku kai dako ku ga saurara wartabtum kuna kokonto ba ku yi yakini irin yakinin da muke ba kun zo dai kun ce kuna tare da mu alhali Allah ya san a zuciya ba tare kuke da mu ba a zuwa ƙarshen aya qawluhu wa yamudduhum fadin sa dai ce yana qararsu ay yaziduhum yana qara musu fi tughyanihim abatasu ay fujurihim da abin da suke fajirsin da suke wa kufrihim da kafircin su ya amaguna suna imuwa ay ha'iru da mutaraddiduna suna masu imuwa suna masu kaikawo da kokonto wa hadha min istihza'ihi ta'ala bi wannan duk yana cikin istihza'in da Allah madaukaki wato izgilancin da Allah madaukaki yake musu sakamakon abin da suka yi masa sunan Rashid da Abdul Rashid shi kuma ya yake to babu sai sunayen Allah madaukaki wanda suka inganta suka zo a Qur'ani ko kuma suka inganta ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi babu ar-Rashid an gane to akwai lafazin ya zo a wasu riwayoyi amma ba ingantattu ba shi yasa aka ce babu da aka sa mutum ya sa wa kansa suna Rashid ya fi akan ya sa masa Abdul Rashid kasancewar ar-Rashid bai tabbata ko bai tabbata a matsayin suna na Allah subhanahu wa ta'ala ba zamu zo insha Allah wata ran kan magana akan sunan Allah ka'idojin su hada su yaya malamai suka tattaro su da magana wannan 99 duka zamu zo insha Allah wannan malamin yana tambaya Allah gafata malam wa ma ramaita idh ramaita aya wannan aya hakika ce ko majaji ce wannan hakika ce ba majaji ba ce saboda mun magana ran nan ko akan da abin da Allah mulki ya faɗa babu majazi a ciki yau hakika ce tambayar anan shine me ya faru me Allah mulki yake magana akai Allah mulki yana magana akan abin da ya faru ranar yakin badar ranar yakin badar Allah subhanahu wataala ya nuna wa manzansa sallallahu alaihi wasallama wata irin mu'jiza bayan mu'minai sun yi safu sun fuskanci kafirai sun yi safu sun fuskanci mu'minai za a gwabza annabi sallallahu alaihi wasallama ya danki safu tsakwaikwai a hannunsa kuma akwai nisa da rata tsakaninsa da su kafirai ba irin kaman nan da kai da ni a gabana haka bane sai watsa kasan nan ya watsa amma kuma karfin watsawar din sai watsawa da karfin dan adam ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya auka ya aika ya watsa din nan da bai fi fada gaban sa da yan mutunci kadan ba amma Allah subhanahu wataala ya isar da abin ya sa sakoi kai a idanun kafirai to shine Allah madaukaki anan yake cewa wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama anan wanda suke cewa akwai majaji zaka yi musu radi ta hanya na farko Allah cewa wa ma ramaita idh ramaita an yi nafiyin wani abu an tabbatar da wani ko cewa bakai jifa ba a lokacin da kai jifa walakin Allah rama wanda ya jifa shine Allah yanzu wannan idra mai tana ma'anata ma'ana yayin da kai jiban nan to baka yi ba Allah ne fike ga mun ashe abinda yake nufi yayin da kai jiban nan kai jiban hakikani iyanaka amma Allah ne kuma ya jiban da ya isa cikin idanun shi akwai majazi ana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jiba Allah ya shikenan kuma Allah ya jifa wannan hakika ce ba majazi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya jifa ita ma hakika ce ba majazi ba amma isarwa kamar yadda yanzu misali daukar takobi da zaka yi a kibiya misali ka harbi wani lokacin ana yaki da nisan gun da sauran su ai zaka iya harbawa ta kauce ta tafononi Allah ko ba gani amma zaka rika har addu'a kana cewa ya Allah bani tawfiki ka sa in samu wannan karin dai karin hukunci ko aka kai harbin ka amma isar da abun ya shiga inda kake so ya kai wani kuma Allah ne mai wani to shi ake nufi don haka akwai aikin dan adam akwai aikin Allah subhanahu wataala haka a babin kaddara dole kai imani da cewa kana da iko irin naka kai dan adam sallan nan da ka tashi kai kai ne kai sai zaro Sheikh Salih Ali Sheikh da yake raddi ga yan jabariya akan wannan aya din sai yake cewa da za a lazimta su ka ce musu su ma sallar da suka yi sai ka baka ce musu wa ma sallaita in sallaita walakin Allah salla eh za ka yi da wannan ne su suna amfani da wannan ayan ne su ce ai dan adam baya wani aiki dan yanda nayi wannan magana na fade ta ne a babin magana akan masu aqidal jabariya mun san jabariya ko masu cewa ai duk aikin da dan adam yayi ba kowa ne yayi ba Allah ne kawai Allah ne kawai dan haka wai idan mutum ko giya ya sha sai kawai ba komai akan sa Allah ne yayi wannan abin da yake ba shi ne annake ba misali in magana Ibn Taymiyyah ne da yake cewa ɗaya daga cikin su ba zai yadda a cuce shi a ce an kafa an ihtijaji da kaddara ba misali ka zo ka samu mutum ka share shi da mali sai ka ce haka Allah ya kaga ba zai yadda da wannan ba don haka malin nan da kai masa kai kamare shi kai za a zubawa kai za a rubuta wa zunubi ko ba haka ba don haka ashe dan adam yana da aikin sa yawa su suna cewa dan adam ba shi da aiki haka Allah ne yake yin komai don haka shi yasa suke ihtijaji da kaddara ma'ana suke kafa hujja da kaddara duk abin da za su wuce haka Allah ya kaddara sai su zauna masa sallah wallahi haka Allah su ko mutum yana shan wani abu ko yana shan giya ce ka daina nan ci to in Allah ya so zan daina sai nan da Allah ya so kamar yanzu masu wanda kike wani sai hada yana shan tawa to ai ai dai mana addu'a mana shi sai nan da Allah ya yi wani abu sannan shi zai nasa musu to wadannan in abubuwan ba da dai ba to a lokacin da kuma ga wata tambaya ko magana gobe mai saboda lokaci shi wannan wata dogon tambaya sai kuma amsa ta tana ahalari bai karanta ba ko wani abu ina maganar mutum yadda na fahimci tambayar tasu masu na ɗaya na ɓata lokacin karatu ba mutum ya ana sallah tare da liman sai alwalarsa ta warware sai ya fita da ya fita ya je alwala sai ya sake dawo da ya sake dawo kuma sai ya samu wuri bayan liman kaga akwai mamaki wani irin masallaci da wani mutum da wani suke sallah a shi wani lokacin wasu mutane suna tuno abubuwa kamar ba za su faru da ya zo an yi bayan liman ya gama raka'a ɗaya ana ta biyu sai li'alola liman tawarwar da ya tashi kamowa wasu ya jawo shi shi abubuwan nan kamar almara to da aka jawo shi wai ya zai yi kuma ya za a yi sallar to in jahilai ne ita ce matsalar ko amma suna da ilimi shi sallar sa da yake yanzu ne farkon raka'ar sa ko da aka kuma shi sai ya raka'a hudu sannan ya sallama ko aka bane in sallar azhar ake yi in ana sallar azhar to ba zancen limamin ku ya sallama sai ya gama raka'a hudu to duk lokacin da ya gama bai gama raka'a hudun nan ba ko kuma kuka yi raka'a hudu to dama aikin ku shine ku zauna ku jira shi ya tafi wani aiki ne sai ya dawo zai sallame ku mun ban jona yawa don haka lokacin da ya gama nasa raka'a hudun sallar sa ta cika raka'a hudu daidai shikenan in ya sallama sai ku ba ku sallama zama za ku jira shi to Allah ya tabbata.